والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم سيد وتر رمضان هجرة منذ صلى الله عليه وسلم دبوليا da 43 wanda yayi daidai da 2 ga watan April shekara ta 2022 miladiya. Kamar yanda muka sani, wato jiya an danyi gabatarwa inda ainihin ƴan uwa suka zo suka kawo ziyara kuma suka yi gabatarwa, wato domin faɗakar da ainihin al'umma kan wasu al'amura muhimmai. To yau abinda za mu tattauna a kan shi, kamar yadda muka yi alƙawari jiya, shi ne kurakuran da ya kamata 'yan Najeriya mu gyara in har muna so Allah ya ba mu nasara a kan maƙiyanmu ko ya biya mana buƙatunmu. In dai har muna so Allah ta'ala ya biya mana buƙatunmu kuma ya ba mu nasara a kan maƙiyanmu, to akwai al'amura guda 8 ko guda 9 da na rubuta kamar haka. Na farko, akwai tunanin wai akwai wani addini banda musulunci. Akwai mutanen da ke gani za ga mutum musulmi ne, yana sallah, yana azumi, yana zakka, amma yana tunanin wai akwai wani addini wanda ba musulunci ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaryata wannan batu inda yake cewa inna dina inda Allahil Islam, lalle addini a wajen Allah shine musulunci. A wata aya Allah ta'ala na cewa wa may yabtagi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Duk wanda ya nemi wani addini wanda ba musulunci ba, ba za a amsa masa ba, kuma a cikin lahira yana daga cikin masu asara. Sannan manzo sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi wanda Abu Huraira ya ruwaito, inda yake cewa wallazi nafsi biyadi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudi wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Manzo Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam, na rantse da Allah wanda raina ke hannunsa, la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma, babu wani ɗaya daga cikin wannan al'umma wanda zai ji labarin na bayyana. Yahudi wala nasrani, shin ba yahude ne ko ba nasari? Thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi, sa'annan ya mutu bai yi imani da abin da aka aiko ni da shi ba, illa kana min ashabin nar, face ya kasance daga cikin ƴan wuta. Ashe babu wani hanya na shiga aljanna sai ta hanyar musulunci, kuma babu wani addini wanda Allah ta'ala zai amshe shi ga bayi sai dai musulunci. Saboda haka wannan hadisi ya nuna mana duk wani mutumin da ya ji labari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana, sa'annan kuma ya mutu bai yi imani da saƙon da manzon Allah ya zo da shi ba, face ya kasance daga cikin ƴan wuta. Wannan hadisi Imam Muslim ya ruwaito shi. Sannan kuma wato kuskure na biyu wanda ya kamata mu 'yan Najeriya mu gyara, wai tunanin akwai hanyar fahimtar musulunci ko tafarkin tsira banda hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa. Shin akwai wani hanyar tsira banda hanyar manzon Allah da sahabbansa? Akwai wani hanya na fahimtar addini banda hanyar manzon Allah da sahabbansa? Babu. To ya kamata mu fahimci wannan. Akwai mutane da suke fahimtar addini ta hanyar shehunansu, wasu ta hanyar imamansu, wasu ta hanyar malamansu, suna barin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ko kuma su bar karantarwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda su sahabban manzon Allah kamar yadda kowa ya sani ɗalibai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Akwai daga cikinsu waɗanda suka yi shekara 23 suna karatu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shin zai yiwu a ce kai da baka taba ganin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam baka san shi ba sai dai sanya karatu da mutumin da ya zauna a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasu daga cikin su ma ana saukar da wahayi a gaban su akwai wanda ana saukar da wahayi suna gani lokacin da ake saukar da wannan wahayi manzon Allah yana zaune a masallacin sa mai albarka yana karantar da ainihin addinin musulunci to wai wayannan mutane da suka zauna tare da manzon Allah lokaci mai tsawo suna karatu a wajen sa zai yi a ce fahimtar su da fahimtar wani mutum wanda ba su ba ya zama daidai haka ba zai zama daidai ba an gane to yana daga cikin kurakurai da muka samu a Najeriya za ka ga wani yana da awai shi ahlus sunna ne har ma yana raddi ga wasu 'yan bid'a yana raddi ga wasu masu shirka amma kuma shi ma ya fada cikin shirkar bai sani ba akwai wasu za ka cewa suna da awansu ahlus sunna ne amma suna fifita maganan malaminsu ko maganan imamunsu akan maganan fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam saboda haka tunanin akwai hanyar fahimtar musulunci ko ta farkin tsira banda hanyar manzon Allah wato da sahabbansa kuskure ne mai girma Allah ta'ala cikin alqur'ani ya bayyana da wannan karara ya nuna mana in har muna so mu fahimci musulunci yadda ya kamata to lallai ya kamata mu fahimci musulunci ne wanda ya zo daga bakin wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam karkashin dalibansa wanda manzon Allah ya karanta lokaci mai tsawo har ya gamu da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala yana cewa laqad mannallahu 'alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin haqiqa Allah ta'ala yayi baiwa ga mu'minai su wane ne wayannan mu'minai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haqiqa Allah yayi baiwa ga mu'minai iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim lokacin da ya aiko cikin su ya aiko da wani manzo daga cikin kawukan su manzon nan yatlu alaihim ayati yana karanta musu ayoyin sa wayu zakihim yana tsarkake su daga shirka yana tsarkake su daga bid'a yana tsarkake su daga saban Allah yana tsarkake su daga miyagun fahimta da miyagun addini da miyagun al'adu wayu allimuhumul kitaba wal hikma sannan kuma yana sanar da su littafi da kuma hikimar da ke cikin wannan littafi kaga abubuwa biyu annabi yana sanar da su littafi shine alqur'ani sannan yana sanar da su hikimar da ke cikin littafin shine bayanin manzon Allah shine hadisi kamar yanda imamu shafi'i ya gaya mana manzon Allah yana karantar da sahabbai yana karanta musu qur'ani gundarin shi bayan ya karanta musu qur'ani gundarin sa wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma sannan kuma sai ya koya musu hikima bi ma'ana zai karantar da su ma'anan wayannan hadawayen ayoyin da kuma hikimomin da ke cikin wayannan ayoyi wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin duk da su sahabban manzon Allah sun kasance kafin bayyanan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna cikin bata bayyanan ne kenan sahabbai kafin zuwan annabi suna cikin me suna cikin bata amma bayan manzon Allah ya riga ya bayyana ba sai suka zama to cikin shari'a bayyanan ne to yaya hukuncin mutumin da zai ce sahabbai kafirai ne yaya hukuncin mutumin da zai ce sahabbai batattu ne bayan nassin qur'ani ya gaya mana wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin sun kasance kafin bayyana manzon Allah batattu ne kai batan ma a fili yake amma da annabi ya bayyana ba sai suka zama to cikin shari'a bayyanan ne an gane wannan ai kenan da annabi ya bayyana sahabbai suna cikin shari'a bayyanan ne idan wani ya ce ma sahabbai kafirai suka ce a da ke nan kafin bayyana musulunci sahabbai batattu ne suka ce wannan bata kafin bayyana musulunci amma da musulunci ya bayyana ya matsayin sahabbai sai Allah ya ce wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kun kasance kuna kan gaban wutar jahannama saura irin su fada cikin jahannama fa anqadhakum minha sai Allah ya kwace ku daga wannan wutar jahannama ta hanyar bayyanan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kaga da wannan kenan mun fahimci kenan cewa kuskure ne mutum ya fahimci addini karkashin fahimtar wani shehi ko wani imami ko wani mutum wanda fahimtar shi ta saba mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan shi ya bambanta ƴan salafiya da sauran kungiyoyi, shi ya bambanta salafiya daga sufiya, ya bambanta salafiya daga shi'a, ya bambanta salafiya daga ƴan khawari, ya bambanta salafiya daga ainihin ƴan wannan ƴan qadariya da ƴan jabariya da ƴan ahmadiyya da ƴan ikhwanul muslimin da ƴan haddadiyya da duk sauran kungiyoyi da suke kira zuwa ga musulunci. Kowanne daga cikin su ya saba makarantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya saba mu fahimta na sahabban manzon Allah. Kenan idan mutum ya dauki alqur'ani sai ya fassara shi, sai kace masa a ina ka samu wannan fassara, sai ce maka ya samu wannan fassara ne daga shehinsa. Sai aka ce masa fassarar shehinka ya saba mu fahimtar sahabbai, ya wannan fassarar duk darajar shehinsa, duk darajar imaminsa. Idan wannan fassara ya fassara, ya sa wannan fassarar sahabbai, ana yin watsi da wannan fassara. Me yasa muka faɗa haka? Allah ta'ala cikin alqur'ani ya ce fa in amanu bi misli ma amantu bihi faqad intadaw fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayasikahumullah. Allah ya ce wa mutanen duniya cewa fa in amanu, idan har suka yi imani, bi misli ma amantu bihi, da misalin kwatankwacin abinda kuka yi imani da shi, idan suka yi imani da kwatankwacin abinda sahabban manzon Allah suka yi imani da shi, faqadita law, to sun samu shiriya. Amma fa in tawallaw, idan suka juya daga fahimtar sahabbai ba, fa innama hum fi shiqaq, to lalle suna cikin saba wa Allah, suna cikin sabani da kuma tarnaki. Sai Allah ya ce fa sayasikahumullah, da sannan Allah zai isar maka su. Kenan duk kungiyoyin duniya gaba ɗaya wanda ba ƴan salafiya bane ba, ta tuni su saboda menene? Sun yi watsi da karantar wanda alqur'ani ya ce su bi, sun yi watsi da karantar wanda manzon Allah ya ce a bi. An gane wannan ko? Kaga in ka duba wannan aya da kyau, ya ishe ka hujja. Fa in amanu bi misli ma amantu bihi, wallahi da za su yi imani da misalin da kwatankwacin abin da ku kai imani da shi sahabban manzon Allah, faqadita law, hakika sun samu shiriya. Kenan ya kamata imanin ka ya zama daidai da imanin Abubakar da Umar, bi ma'ana abinda suka yi imani da shi kai ma kai imani da shi, ya zama daidai da ainihin fahimtar khulafa'ur rashidun, ya zama daidai da fahimtar sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin abinda zai baka sha'awa game da sahabbai, sahabbai sun bambanta daga sauran dalibai. Su sauran dalibai mutum na iya karatu wajen malami ya bace, ko kaga malamin yana kan hanya amma dalibin shi ya bace. Yanzu mu duba Al-Hasan al-Basri ya karantar da wani dalibi wanda yana zuwa majalisin sa, shi tabi'i ne, amma ya karantar da Wasil bin Aqa, ya karantar da ainihin Amr bin Ubay. To wayannan mutane sun yi karatu a wajen malamin salafiyya, amma kuma daga baya suka kirkiro wani aqida mummuna wanda ya zamanto hadari ga musulunci da musulmi, shine aqidar mutazilanci. To kaga nan wajen malami ne na salafiyya ya tada yana karantar da sunna, amma kuma sai ya zamanto dalibin shi ya karkace. Ali bin Abi Talib sahabin manzon Allah ne, ya karantar da wasu dalibai, daga baya suka yi masa tawaye, su ake kira ƴan khawarij, har suka zamanto sababin kashe shi ma, har ma wasu daga cikin su ma sun kafirta shi bayan sun yi karatu a wajen su lokaci mai tsawo. To akwai irin wayannan misalai da yawa kan wannan. Amma a cikin ɗaliban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wane ne dan shi'a, wane ne sufi, wane ne dan qadariya, waye dan jabariya, waye dan khawarij, waye dan kaza, waye dan kaza, waye dan kaza a cikin su? Dukkan sahabban manzon Allah, saboda sun samu karatu a wajen biyayyen halitta, to dukkan su gaba ɗaya ba a samu dan biri a ko guda ɗaya daga cikin su ba. An gane? Saboda menene? Sun taso a makarantar da yafi kowane makaranta, sun samu ainihin mai tarbiyya wanda yafi kowane mai tarbiyya. To wannan shi yasa a cikin sahabban manzon Allah gaba ɗaya babu dan bid'a. Shi zaki cewa in za ka fahimci musulunci, ka ringa dubawa wai yaya irin fahimtar sahabban manzon Allah yake. Shi ne kamar yadda Abdullahi bin Abbas yake faɗa, kamar yadda ainihin al-Imam al-Lalakai ya faɗa a cikin littafinsa Sharh Usul Itiqadi Ahlus Sunna wal Jama'a, yana cewa Abdullahi bin Abbas na cewa man arada an yastanna falyastanna biman karmata fa innal hayya la tu'manu alayhi alfitna ulaika ashabu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kanu afdala hadhihi al-umma afarruha quluban wa abarraha quluban wa a'maqaha ilman wa aqallahum takalluban ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyi wa li iqamati dinihi fa'rifu lahum fadlahum wa tabi'uhum ala atharihim wa tamassaku bima istata'tum min akhlaqihim wa siyarihim innahum kanu ala al-huda mustaqim duk mutumin da yake so yayi koyi a cikin addini to yayi koyi da wayannan wanda suka rasu domin rayayye duk wanda yake raye a yanzu la tu'manu alayhi al-fitna ba a amince masa da fitina in dai mutun na da rai yanzu kana iya ganin shi musulmi yanzu daga baya ya rinda kana iya ganin shi malamin sunna daga baya zama dan bid'a kana iya ganin shi mutumin kirki daga baya zama fasiki an gane shine ma'ana fa innal hayya la tu'manu alayhi al-fitna domin lallai rayayye ba a amince mai da fitina su wane ne aka ce kai koyi da su sai ce ulaika ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wayannan sune sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu afdala hadhihi al-umma sun kasance sune fiyayyun wannan al'umma ta duniya gaba daya ba ta halittar halittu banda annabawa masu daraja kamar su ba wa fuddila bi sabaqi al-fariqu al-mubadda'u ulul birri wattaqwa wa ahlul fadaili bisabati ishfaqin wa khairin wa na'ili wa samaddi qabulil haqqi min khairi qa'ili aqarran li ayati lahu wa dalailu bihasbuhu dalqun wa tariqul mubadda'u an gane ko cewa an fifita da ainihin rigaye an fifita wasu jama'a wanda da su aka fara addini su ne sahabbai sai ka ce ulul birri wattaqwa ma'abuta da'a da tsoron Allah wa ahlul fadaili ma'abuta falala isabatu ishfaqin su jama'a ne masu tausayi wa khairin ga kuma alkhairi wa na'ili ga kyauta wa samaddi qabulil haqqi min khairi qa'ili sun daukaka da karban gaskiya daga fiyayyen mai magana shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah wanda ya karbi gaskiya daga fiyayyen mai magana wane ne zai fi shi fahimtar addini to wannan shine ma'anar salafiyya ka fahimci addini karkashin fahimtar wayannan dalibai na manzo sallallahu alaihi wa sallam shine ke cewa saboda haka to wannan kai magana da aka faɗa saboda haka shine aka ce sahabbai wata mastaku bi mastada'atu min akhlaqihim ku yi riko da abin da kuke iyawa daga dabi'un sahabbai wa siyarihim da kuma tarihin su innahum kanu alal huda mustaqim lalle sun kasance akan shari'a wanda yake bi kake sannan kuma ga wata aya da Allah ya ƙara fitowa a fili ya nuna mana duk wani fahimta da kai na addini ba fahimtar wayannan mutane ba kata ne Allah ya ce wa mai shaqi rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabil al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuzlihi jahannam wa sa'at masira duk wanda ya saba wa manzon Allah bayan shari'a ta bayyana gare shi karara wa yattabi ghayra sabil al-mu'minin kuma sai ya bi hanya ba hanyar mu'minai ba su wane ne mu'minai kamar da muka fara da azumi sahabban manzon Allah sai bi hanya ba hanyar sahabbai ba na nuwallihi ma tawalla za mu jibinta masa duk abin da ya jibinta mu tura shi wa nuslihi jahannam za mu kona shi a wutan jahannama wa sa'ar masira wannan hanya ta mona da ta zama hanya a gare shi duk wani hanya da mutum ya rike koda yana ganin hanyar na da kyau in dai ya saba ma tabarkin wayannan mu'minan Allah ya ce za mu jibinta masa abin da muka jibinta kuma sannan mu kona shi a wutan jahannama wannan hanya yayi muni ashe duk mutumin da yake tunanin ya fahimci addini sabanin addinin wayannan mutane to lalle zai koni a wutan jahannama kuma hanyar da yake bi ba mai kyau bane ko waye shi an gane wannan ko kenan mutanen da ke fifita mazhaba akan maganar manzon Allah da maganar sahabbai dan ko mutanen da suke fifita ra'ayin shehunan su da imaman su akan maganar Allah da fahimtar sahabbai yaya matsayinsu shiryayyu ne su la bata ture su ka gani ko to sannan kuma Allah ta'ala yana cewa falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim wa yannan masu saba ma umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi takatsantsan kada fitina ta same su ko kuma kada azaba mai radadi ya same su a duba wannan magana da kyau jama'a. In dai mutane suna da awon musulunci sai suka saba wa manzon Allah, su yi takatsantsanka da fitina ta same su, kuma su yi takatsantsanka da azaba mai radadi ya same su. Kenan Allah yana iya jarraba mu da musibu da azabu kala-kala in mun saba mawa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shin ga tambaya a nan, mafi yawan mutanen Najeriya suna bin karantarwar manzon Allah ne a wajen aqida, a wajen ibada, a wajen mu'amala, a wajen suluk da sauransu? Suna bin karantarwar manzon Allah ne? To an ce duk mutumin da ya bar karantarwar manzon Allah ya yi hankali kada fitina ta same shi ko kada azaba bai radadi ya same shi. Kenan Allah yana iya jarraba mu da fitintunu wanda ba su da iyaka, da kuma azaba bai radadi wanda ba shi da iyaka in har muka kauce wa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu mu kalli halin da muke ciki a Najeriya, halin ɗan kidnapper sun mana yawa, ga maganan Boko Haram, ga maganan kaza, ga maganan kaza, ga maganan yunwa, yunwa da rashin zama lafiya da sauransu. Ai duk waɗannan suna daga cikin azaba mai radadi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma Allah ta'ala ya gaya mana, ko to kuma daga cikin abin da ke kawo shi akwai barin sunnar manzon Allah da barin karantarwar shi. To kaga wannan kenan. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa innahu may ya'is minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katira. Lalle duk wanda ya rayu daga cikin ku bayana da sannan zai ga sabanin addini da yawa, wannan ya ce shi dan kaza, wannan ya ce shi dan kaza, wannan ya ce shi dan kaza. To idan mun ga sabanin addini, menene raba gardama? Me zai raba mana gardama? Kowa ya bi san ranshi, abi ra'ayin shehi da imam, abi ra'ayin malam wane da malam wane, me zai kawo raba gardama? Shine ya ce fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katira. Lalle duk wanda ya rayu daga cikin ku bayana da sannan zai ga sabani da yawa, sabani wajen aqida, sabani wajen ibada, sabani wajen mu'amala, sabani wajen kaza. To idan mun ga wannan sabani, yaya za a yi magance wannan abun? Fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin, kullu zilti sunnata da kuma sunnan khalifofi na shiryayyu. Kaga wannan shine mafita. An gani in muna so mu samu shiriya, sai mu bayyana bincika me sunnan manzon Allah, menene fahimtar salafus salih, sai mu koyi da shi. Annabi ya ce addu alaiha bin nawajib, ku damke shi da hakoran ku, ku kama da karfi ka ku saki. An gane wannan ko? To wannan shine a takaice wato kuskure na biyu daga cikin kurakuran da mu 'yan Najeriya ke tafkawa. Muna kokarin a Najeriya ana kokarin musulunci, amma matsalar da aka samu ana yin musuluncin ba karantarwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. To idan muna so alkhairi wato mai yawa ya same mu, wato mu ringa yin musulunci karkashin karantarwar manzon Allah da fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan na uku daga cikin kurakuran da 'yan Najeriya suke fadawa cikinsu shine tunanin cewa zaben shugaba da za mu yi shine zai kai mu zuwa ga tudun Nasira. Akwai mutanen da ke cewa Allah ya kai mu 2023, su suna ganin ai sun yi kuskure yanzu, sun zaɓi shugaba na kuskure, to Allah ya kai mu 2023. Idan mun zo wannan shekara za mu zaɓi shugaban da ya dace. Shin zaɓin ka ne ya fi canjanta ko zaɓin Allah? A lokacin da ka zaɓi wannan shugaba, a tunaninka da me kake tunani? Ai da ka zaɓi akwai wanda ya rantsa cewa wallahi wannan shugaba da aka zaɓa shi zai kai mu gaci, haka ne? Kai akwai wani ka ce mai makai, ka daina cewa zai ce wallahi duk wanda ya ce wannan shugaba ba shi zai kai mu kaza ba, wallahi munafiki ne, ko ba haka ba? To yanzu mutanen da suke faɗin wannan magana yanzu idan ka tattauna da su wani ma kunya yake shi. To me ya sanya Allah ya mana haka? Saboda mun riga mun sanya mu ne zaɓin mu ne ba zaɓin Allah ba. An gane cewa muna ganin kamar mu ne za mu iya zaɓin shugaba, kuma har yanzu ba a gyara ba. Yanzu tuta zuwa kuskure ana cewa ƙara tafka wannan kuskure, ana cewa wannan shugaba ya yi mana fazata. To insha Allah 2023 za mu yi maganin wannan abun. Kaga har yanzu ban fahimci cewa wato babban ma matsala shi ne ba ma duba cewa wannan matsalar da muka samu na shugabanci yana da alaƙa ne da zunubinmu. To wannan yana da muhimmanci mu fahimta. Duk ƙoƙarinmu na mu samu shugabanci nagari in dai har ba mu tsaya mun yi koyi da karantarwar manzon Allah ba in ba mu tsaya mun yi biyayya ga Allah da manzansa mun nisanci cin haram ba da saban Allah to kullun zamu zamanto irin shugabannin da zamu samu kenan sai dai mu yi hakuri duk wani shugabanci da muke tunani zamu samu in dai ba mu bin Allah da manzansa ku sani ba mu musulmi ne mu kuma musulmi duk mutumin da ya kalmar shahada ya riga ya yi alƙawarin cewa zai yi biyayya ga Allah subhanahu wata'ala kuma zai yi biyayya ga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai to sai mutum ya zo ya musulunta baya biyayya ga Allah yanda ya kamata baya biyayya ga manzon Allah yanda ya kamata to Allah subhanahu wata'ala shi kuma alƙawarin da ya yi duk mutumin da ya zamanto yana ganin kamar wayen shi ne zai cece shi to ya sani fa cewa lallai akwai azaba yana nan yana fuskantarsa saboda haka tunanin cewa wai zaben shugaba da za mu yi shi ne zai kai mu zuwa ga tudun nasira ba tare da mun gyara ayyukanmu ba har muna cewa Allah ya kai mu 2023 to wannan ba ƙaramin kuskure ba ne ya kamata 'yan Najeriya su gyara menene zai kai mu zuwa ga tudun nasira shi ne Allah ta'ala ya ba mu amsa a cikin alkur'ani ga magani nan duk wanda ya sha wannan magani zai warke amma yana da wuyan sha ba magani ne mai wuyan sha amma kuma mai sauƙin sha ga wanda yake so ya sha amma mafi yawan mutane sun san magani ne amma ba sa so su sha shi ne inda Allah ta'ala ke cewa inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim fa idza arada allahu biqaumin su'an fala maradda lallai Allah ta'ala baya canza abin da ke tare da jama'a har sai su waɗannan jama'a sun canza abin da ke tare da kawukansu in muna so shugabancinmu yayi kyau muna so komai namu yayi kyau a ƙasarmu a samu tsaro a ƙasarmu a samu ainihin tattalin arziki yayi kyau a samu zamantakewa yayi kyau komai namu ya zama daidai to wannan aya ya ba mu amsa lallai Allah baya canza abin da ke tare da mutane har sai mutane sun canza tsakani da Allah mun canza ko ba mu canza ba irin ɗabi'unmu cin hanci da rashawa yanzu wane ne ya tsira gare shi tun daga manyan malamai tun daga malamai da su kansu masu kuɗin da jami'an tsaro da shugabanni masu mulki da 'yan majalisa da waye da waye wane ne ya tsira daga cin hanci da rashawa sai 'yan kaɗan masu tsoron Allah ko mafi yawan mutane wani ka duba albashinsa dan kaɗan ne amma abubuwan da yake aikatawa ya ninka albashin shi so 80 ina ba san gane amma ko muna nan muna tunanin wai muna so Allah ya ba mu shugabanci na gari alhali mu kanmu ba na gari bane shine Allah ke cewa lalle Allah baya canza abin da ke tare da mutane har sai mutane sun canza abin da ke cikin kawukansu sun gyara zuciyansu sun makansu tarbiyya mai kyau idan Allah yana son mutane da mummunan abu ba mai iya tunkule shi ko mai tsona ai to a wata aya kuma Allah na cewa zalika bi anna allaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wannan saboda Allah bai kasance yana canza ni'imar da yau mutane in Allah ya ba ku ni'ima na aminci ya ba ku ni'ima na ainihin koshi ya ba ku ni'ima na zaman lafiya da sauransu an gane ko to Allah ta'ala baya canza wannan ni'ima har sai ya zamanto ku mutane kun canza ku da kanku shin menene ya haifar da ta'addanci a Najeriya abin da ya haifar da shi mu musulmi mun canza sai Allah ta'ala ya aiko mana da 'yan ta'adda an gane idan muna so mu yi maganin wannan 'yan ta'adda mu koma zuwa ga Allah mu gani za mu sha mamaki an gane wannan idan muka duba maganar Allah da yake magana da Bani Isra'il Bani Isra'il da suka saba ma Allah annabi Musa ya yi musu wa'azi ya yi musu wa'azi suka kiji ai Allah ya gaya musu wata magana Allah ta'ala ya ce musu wa qadaina ila bani isra'ila fil kitab la tufsiduna fil ardi marratayn Allah ya ce mun yanke hukunci ga bani isra'il a cikin littafi cewa la tufsiduna fil ardi marratayn wallahi da sannu za ku yi barna a doron kasa so biyu wala ta'alunna uluwan kabira kuma da sannu za ku yi girman kai mai tsanani an gane ko bani isra'il za su yi mai za su yi barna a doron kasa za su yi girman kai mai tsanani sai Allah ya ce fa iza ja'a wa'du ulahuma idan alƙawarin ɗaya daga cikin su ya zo ɗaya daga cikin bai ɗaya daga cikin barna da za su yi barna a doron ƙasa sau biyu ne kuma sannan za su yi girman kai mai tsanani a doron ƙasa to idan alƙawarin ɗaya daga cikin barnan ya zo me Allah yake zai musu ya kyale su sai ce ba asna alaikum ibadan lana yace za mu aika muku da wasu irin bayinmu za mu aiko da wasu irin zaratan kafirai uli ba'atin shadidin masu tsananin yaki fajasu khilal diyar za su ringa yawo tsakiyar gidaje suna bin ku suna kirari da makamai ba da iya fitowa an gane wannan ko shin me muke gani yanzu a Najeriya me bambancin wannan abin da abin da ya samu bani Isra'ila an gane mutane daga cikin musu dauki makamai za su iya shigowa cikin musu yi barna jami'an tsaro musu koye talakawa su koye wa'annan mutane su gama yin barnan da za su yi ba da iya kama su ko ai shine abin da Allah ya faɗa gaba yace la tufsiduna fil ardi maratayn lalle za ku yi barna a doren ƙasa sau biyu wala ta'alunna uluwan kabira za ku yi daukaka za ku yi girman kai mai girma in kun yi wannan fa iza jaa wa'du ulahuma idan alƙawarin ɗaya daga cikin barnan ya zo ba asna alaikum ibadan lana za mu aiko muku da wasu irin bayi namu uli ba'asin shadidin masu tsananin ƙarfi idan ku kuna da AK nawa in kuna da AK 47 sun kuna da AK mai 49 kaga ni ko Allah zai aiko muku da wasu irin bayi uli ba'asin shadidin masu tsananin ƙarfi fajasu khilal diyar za su ringa yawo tsakiyar gidaje kowa na kallon su ba ga su akan mashina ba ana kallon su ba da iya taba su wa kana wa'adan mafula wannan alƙawari ne wanda abun aikatawa Allah ya ce an ma gama tunda dai an muku wa'azi kun kiji to ku jira bala'in da zai same ku in kuna so wannan abun ya kushe bai kamata ku yi ai Allah ya bada amsa a cikin ayar yace in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha in kun kyautata da kawukan ku ne idan kuma kun munana duk amfanin shi zai koma gawa ga kanku kaga Allah sai ya ba mu amsa a nan wajen sannan a wata aya Allah ya ƙara tunatar da mu irin ni'iman da ya ba mu a da da kuma yanda ni'iman ya zo ya canza daga baya menene abin da ya sa ni'iman ya canza sai Allah ya gaya mana wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya ci harizquha ragada min kulli makanin fa kafara bi al'umillah fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un Allah ya buga misali ya buga mana misali da wata alƙarya a saurari maganar nan da kyau Allah ya buga mana misali da wata alƙarya kanat aminatan ta kasance a da cikin aminci ita wannan alƙarya tana cikin kwanciyar hankali mutum zai iya yawo wuri mai tsawo ya shiga daji ya yi noma ya yi tafiya mai nisa baya tunanin kowa sai Allah baya tsoron komai sai Allah sai kuma dabbobi masu iya cinye mutane da sauransu ko shin an taɓa yin wannan lokaci a Najeriya ko ba a yi ba ɗan adam zai shiga daji ya yi fili ya yi noman da ya ga dama ya je can cikin daji ya je ya yi gini baya tunanin za a tsare shi amma yanzu ko ba kuma an taɓa yin lokacin da aminci yana cikin ƙauye ne fiye da birni ba ma yanzu ba yanzu birni ne yake da aminci ko ƙauye yanzu an ƴan ƙauye suna gudowa cikin birni to shine Allah yake magana wato alƙarya wanda da ta kasance amintacciya mutma'inna tana cikin natsuwa ya ati harizqu ha ragada min kulli makanin arzikinta na zuwa mata a yalwace ta ko'ina ka auna irin jin daɗin da kake a da da kuma na yanzu kai ɗan Najeriya madara wanda za ka siya pig milk a da nawa ne yanzu nawa ne yanzu mutane nawa ne suke shan madara da suwa suke shan madara a wajen azumi da kuma cikin azumi yanzu eh ka lissafa wane ne yake iya siyan madara da can muna yara ba na mantawa akwai madaran da muke kira majinin bature wasa muke yi da shi condensed milk in an ba mu kudin break za mu siya muna ta wasa da shi abin wasa ne a wajen mu amma yanzu waye sai siye shi haka nan kawai sai wane da wane ko to shine Allah yake magana arziki yana zuwa musu a yalwace ta ko ina fa kafara bi al'umillah sai suka kafirce wa ni'imomin Allah ya zama to su ne sabon Allah su ne cin hanci da rashawa, su ne zinace-zinace, su ne luwaɗi, su ne tsafi misali. Fa a za ka halawu libasar ju, sai Allah ya ɗanɗana musu tufafi na yunwa, walhau da tufafi na tsoro bi ma kanu ya suna uru, saboda abin da suka kasance suna aikatawa. Yanzu da wannan yunwa da wannan tsoro akwai shi a Najeriya ko babu yanzu? Akwai wanda yake cin abinci sau ɗaya a rana a Najeriya ne? An fahimci wannan ayi. Sannan kuma mutane da yawa suna cikin tsoro, za a zo a kai mana hari yau, za a yi kaza, za a yi kaza. Yan kidnafa suna nan zuwa, yan ta'adda suna nan zuwa, za su kai mana hari. Da can muna tunanin in muka hawo jirgin sama mun samu tsira. Da can muna tunanin in muka hawo jirgin ƙasa alhamdulillah. To jirgin ƙasa ma yanzu an sa mutane tsoro da jirgin sama. Yanzu ina ne za ka shiga cikin kwanciyar hankali yanzu? Mota, jirgin ƙasa ko jirgin sama? Da can ana tunanin ai za ka hawo jirgin ƙasa shikenan an gama. To yanzu ga abin da ya faru ga jirgin ƙasa. Har ma ana tunanin yanzu abin da za a ringa yi shine a ringa bin jirgin ƙasa da jirgin sama kuma. Shin wata nawa za a yi ana yin wannan agaji? Kullum za a tafi. Kuɗin da za a yi a kashe a sha mai na jirgin sama a ringa raka wannan yaya hasarar da zai kasance. Kaga duk wannan gaba ɗaya wani abu ne wanda har yanzu ba a gano mafitan ba ne. Da za a gano mafitan da shi kenan an huta shine mutane su dawo su riƙe littafin Allah, su riƙe sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, su fahimci addini ƙarƙashin fahimta irin na magabata na ƙwarai, irin addinin mutanen Saudiya. Shin kuna ganin mutanen Saudiya cikin tashin hankali? Me yasa? Saboda malamansu malamai ne da suka fahimci musulunci ƙarƙashin fahimtar magabata. Shin sa yana da wuya ka ga ƙasa mai zaman lafiya, ƙasa mai kaza mai aminci kamar Saudiya? Mutum zai iya tafiya mai tsawo cikin dare baya tsoron komai sai Allah. Kusan ma kasuwanci da dare ake yi. Da rana kamar da azahar kowa zai je kwanta ya bacci. Za in kana so ka yi siyayya ka tashi karfe ɗaya karfe biyu ka je ka yi siyayya a abinka. Najeriya ba? Allah shi taimake mu. To sannan a wata aya Allah yana cewa law anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Da a ce mutanen alƙarya za su yi imani kuma su ji tsoron Allah, to da mun buɗe musu albarkatun ƙasa daga samai da ƙasai, da mun buɗe musu albarka daga samai da ƙasai. Menene zai sanya a buɗe mana albarka daga samai da ƙasai? Shine idan muka yi imani ko muka yi ne muka ji tsoron Allah. Walakin kazzabu, sai dai sun ƙaryata. Fa akhadnahum bima kanu yaksubun, sai muka kama su da abin da suke aikatawa. Sannan a wata aya Allah ya ce walau annahum aqamu tawrata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim. Allah yana magana da ahlul kitab, da a ce za su tsayar da taura da injila da abin da aka saukar musu daga ubangijinsu, me zai faru gare su? La akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, da sun ci ta ƙasar su, da sun ci ta saman su, da kuma ƙasar kafafuwansu. Allah zai aiko musu azabi ta sama da kuma ƙasar kafafuwansu. An gane minhum ummatun muqtasida. To kaga wannan ya Allah ya ce a cikin su akwai al'umma masu matsakaita ra'ayi, mutanen kirki da sauransu. Allah a cikin al'a wata aya yana cewa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, abinda ya same ku na musiba ya same ku ne saboda abinda hannayenku suka aikata. Wa ya'fu an kaseer, amma Allah fa yana afuwa ga da yawa ba. Abinda muka aikata shine Allah ke mana azaba da gare shi, amma kuma yana yafewa akan wasu zunubai da muke yi da yawa. Allah yana yafewa. Sannan kuma ga hadisi daga Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanto zuwa gare mu, fa kala yace ya ma'asharal muhajirin khamsun izabtulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna. Yace ya ku taron muhajirin akwai abubuwa guda biyar wanda idan aka jarabe ku da su, to ina neman tsarin Allah kada ku riske wa'annan abubuwan. Ina neman tsarin Allah kada wa'annan abubuwa su riske ku. An gane ku? Sai Annabi ke cewa ga na farkon nan, lam tazhar al fahisha fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fashadihim ta'un. Yace al fasha bai taba bayyana ba a cikin wasu mutane ko kadan har ya zamanto mutane sun bayyana da alfashan. mutane suna luwadi sun bayyana da luwadi suna zanace zanace sun bayyana da shi cin hanci da rashawa ya zama a fili ba a jin tsoro mutane sun aikata alfasha har ya zama to sun fito da shi fili illa fasha fihi mutahun face annoba ya same su za a samu ciwo kala kala zai samu mutane an gane ko wal auja allati lam takum madat fi aslatihim allazina madu kuma za a samu wasu irin ciwuka wanda ba su taba shudewa ba ba taba samun su ba a cikin magabatan ku da suka wuce za a ga wasu irin ciwuka ba san irin su da ba an gane wannan ko to wannan shine ɗaya daga cikin abin da za a jarabe ku da shi idan sabon Allah ya muku yawa yanzu tsakani da Allah irin musibu na ciwuka da muke da su a yanzu akwai tsada la sannan manzon Allah ya ci gaba da cewa walam yanqusul miqyal wal mizan illa ukhidhu bis-sinin wa shiddatil mu'na wa jawril sultan yace mutane ba su taba tauye mudu ba da kuma skeli face an kama su da fari in mutane sun tauye mudu da skeli za a kama su da fari an gane hanyar kamawa da fari yana da yawa zai yi wa ga filin noman amma ɗan ta hada sa hana noman za a yi fari ko ba za a yi ba yanzu Najeriya ga filin noman ga wannan gwamnati ta ba mu dama duk mai son noma za a taimake shi da kuɗi amma ga kuɗin amma ba za ka iya shiga daji ba shin za a samu fari ko ba za a samu ba to wannan mai kawo mana an ce in mutane suna tauye mudu suna tauye skeli za a kama su da fari shin tsakani da Allah mai makama adalci muna tauye mudu ko ba ma tauyewa muna tauye skeli ko ba ma tauyewa sannan kuma wa shiddatil mu'na za a kama su da tsananin tsawainiya kaga mutum gashi da kuɗi a hannun shi amma sai kaga sai ya rasa mayan da zai budget kuɗin yayi kadan tsawainiyan yayi yawa yana samun albashi yace zai budget sai ya rasa school fees nefa sun ce ya kawo kuɗi ga iyali ba lafiya gashi za a sai abinci gashi za a sai kayan sallah gashi za a sai kaza sai ga kuɗin bai kai ba alhali kuɗi ne mai yawa sai Allah ya sanya wa kuɗin rashin albarka shin ya kudin mu yake yanzu yana da albarka kudin mu albashin da kake amsa tsakani da Allah yana isanka zai isanka bai kawo wannan wato tauye mudu da muke yi a wajen aikin mu ba ma kiyaye dokoki ma'aikaci baya tsayawa a wajen aiki ya fara aiki sai ya nemi sharafa ya gudu malami mai karantarwa bai karantarwa da kyau in ya shiga aji zai dan karantar kadan ya tafi ko kuma wani lokaci ma yana da darasi ya ci karantarwa wanda menene shi tauye mudu ne shi dan kasuwa yana siyar da abu sai ya dauko mara kyau ya siyar maka ko kuma misali ya lankwasa ainihin mudu din yana siyarwa dan ya samu riba mai yawa to tunda dai mun tauye mudu sai Allah ya jarabe mu da ainihin yawan tsawainiya sai ga kudin da muke nema sai Allah ya sanya rashin albarka ga kudin me yasa muka tauye mudu ba kudi muke nema ba to kudin ba zai yi albarka ba ga kudin mun mallaka amma za mu zo dan abu kadan za mu siya da shi Allah shi kiyaye sannan kuma wa jawrin sultan za a jarabe mu da zalunci na shugabanni idan har ya zama to muna tauye skeli da mudu za a jarabe mu da zalunci na shugabanni to yanzu idan muna son wannan zalunci ya gushe jama'a ya zame shin za mu ci gaba da wannan laifi namu na tauye mudu amma muna cewa muna so mu zaɓi shugaba na gari shi ne tunanin ɗan Najeriya yana nan yana tauye mudu yana nan yana cin hanci da rashawa yana nan yana saɓin Allah ma yana tunanin 2023 za mu gyara za mu zaɓi shugaban da ya dace to shi ma wanda za ka zaɓa kamar yadda manzon Allah ya faɗa za ka zaɓi mai tauye mudun ne shi ma kai kana tauye ma na ƙasa shi kuma wancan na sama yana tauye maka ko babu yanda ka iya kana buɗe baki ya sa kan bindiga ya buge ka da shi dole ne ka yi haƙuri da shi ina fatan gane wannan to kaga wannan magana mu duba zaluncin shugabanni mai ke kawo shi tauye mudu idan ya zama to talakawa suna tauye mudu talakawa suna tauye skeli talakawa ba sa kiyaye aikin su kamar yanda ya kamata za a jarabe su da zaluncin shugabanni an gane wannan ko kuma annabi yace ba su taba hana zakan dukiyansu ba walam yamna'un zakata amwalihim illa muniul qatar min as-sama ba su taba hana zakan dukiyansu ba face an hana su ruwan sama walaula al-bahaim lam yumdaru da ba dan dabbobi ba da ba za a yi musu ruwan sama ba an gane wannan ko to kaga wannan ya nuna mana akan wannan to sannan kuma a sannan kuma akwai wato kuskure na hudu na 'yan Najeriya wanda har yanzu 'yan Najeriya sun kasa ganowa shine rashin ganowa rashin gano cewa irin mu irin shugabanninmu mu gano wannan da kyau in kana so ka san shugabanka ka bincike halinka da zarar ka sai ka kun san kun mutanen kirki ne gaba daya to insha Allah wanda zai shugabance ku Allah zai taimake ku samu na kirki idan ku na banza ne to nan ana magana da banza ba ana magana a cikin kashi 100 a samu kashi 70 na banza ko kashi 80 na banza kashi 20 ne kawai na kirki to an samu fi yawan mutane na banza ne su ha to insha Allah shugaban da zai muku mulki shi ma irin ku ne akwai wata ka'ida da Larabawa ke cewa kamata kunu yu walla alaikum irin yanda kuke haka ake shugabanci a gare ku zai iya yiwa ku yi kokari ku dage ku zabi shugaba na gari kuna ganin ku a ganin ku kuna ganin kun zabi to sai ku zabe shi Allah in yana so muku azaba sai ya taushe miki basira gashi nan mutumin kirki ne amma kai kasa yin komai ina ba san gane ai Allah ne zai bashi basira ya muku adalci ko to yana so yayi adalci amma Allah sai ya toshe basira saboda shi na kirki bai dace da ku ba kwariya ka bi kwariya ne ai yawa kowa ya kamata ne al khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat wa tayyibatu lil tayyibin wa tayyibuna lil tayyibat ko to saboda haka sai ku kuna so ku ba za ku gyara aikin ku amma kuna so ku samu shugabanci na gari wallahi wallahi wannan mafarki ne shi an gane wannan ko to saboda haka irin mu irin shugabannin mu akan shi to kila wani ya ce a'a ya za a faɗa haka ga kasashe irin kasashen America irin kasashen Ingila irin suna jin dadin shugabannin su to mu me yasa ya ba ma jin dadin shugabannin mu bayan gashi nan su talakawan akwai masu saban Allah da yawa akwai ƴan luwadi akwai masu auren jinsi akwai masu bautan wuta akwai kafirai amma kuma suna samun adalci na shugabansu menene amsan wannan insha Allah an ce lokaci yayi saura minti kaskadan to insha Allah zamu tsaya nan zamu karasa bayanin goben Allah ya yarda to ga ainihin an bani wani takarda wanda yake nuna kafafen yaɗa labarai da ake yaɗa wannan tafsiri mai albarka an ce nagarta wato ana yaɗa wannan karatu a cikin rediyon nagarta ƙarfe 5 zuwa ƙarfe 6 ƙarfe 5 na safe zuwa ƙarfe 6 na safe sannan akwai freedom radio shi ma ana yaɗawa daga ƙarfe 2 na rana zuwa ƙarfe 3 na rana freedom radio yanzu ya zama awa 1 maimakon minti 30 da minti 30 ne kuma an samu wani bawan Allah mai kishi ya mai da shi yanzu awa 1 sai mai masa addu'a Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi ya sanya aljanna ya zama komansa sannan akwai alheri radio DITV akwai radio da DIT akwai radio da TV an gane ko shi TV din kamar yadda na faɗa da ba kamar a shi radio din kamar da kuka sani ƴan Badarawa ke ɗauka ɗalibai na Badarawa su ne suke ɗaukan a nauyin radio na DITV sannan TV din akwai wani bawan Allah wanda yake baya son a faɗi sunan shi dan Allah ya yi shi ne ya ɗauki nauyin radio din a TV din kaga shi ma kullum za mu yi ta masa addu'a an gane wajen shekara na uku kenan zuwa na hudu ba na manta ba kullum ana ta maimaita wannan kawai sai dai in lokaci yayi kawai yace aje a sanar kawai ya dauka an gane wannan ko sannan kuma yanzu an samu wani ƙari kuma na wani FM sabon FM shine Invicta FM shi kuma Invicta FM daga ƙarfe 3 zuwa ƙarfe 3 da kwata zuwa ƙarfe 4 da minti 45 wato 4 saura kwata an gane wannan to wa'annan sune kafafan yaɗa labarai da ake yaɗa wa'annan karatuttuka saboda haka domin ƙarin bayani ga lambar waya 070-30-11-1212 070-30-11-1212 na biyu shi ne 080-30-845-816 080-30-845-816 sannan na uku 070-37-339-342 070 37 33 940. Na hudu shi ne 080 61 57 6469 na biyar 080 28 56 7363 0702856 7363 To wa'annan su ne kafafen yada labaru da ake yada wannan karatuka insha Allah. Na uku ne na rana zuwa hudu na rana na Nadia TV daga uku zuwa hudu na rana insha Allah shi ne. Insha Allah gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Yau mun tsaya kan na hudu. Insha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.